Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Dakarun Rasha sun ce sun kama garin Liman da ke gabashin ƙasar Ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin ƙasa a yankin Donetsk. Kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a Ukraine. Bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen Donetsk da dakarun Rasha, sai 'yantar da baki ɗayan garin Krasny Liman da ke hannun masu kishin ƙasar Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. A jiya Asabar kuma Rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin Arctic. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce makamin mai linzami na Zircon ya yi tafiyar kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin Arctic. Yankin Donbas na gabashin ƙasar shi ne cibiyar masana'antu ta ƙasar Ukraine, kuma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da aiwatar da kisan kare dangi a can. A hali da ake ciki kuma, binciken da Turai ke yi na neman madadin makamashin Rasha ya karu ainun tare da bukata da kuma farashi na mai da iskar gas daga ƙasar Norway. A yayin da kudaden ke kwarara, kamfani na biyu mafi girma a nahiyar Turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yakin Ukraine. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki, wanda ke neman ƙasar ta Scandinavia ta maye gurbin iskar gas da Poland ta saba samu daga ƙasar Rasha, ya ce ribar mai da iskar gas ta Norway ta farauta ce a kaikaice a kan yakin. Ya buƙaci Norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa ƙasashe da suka fi fama da bala'in, musamman ƙasar Ukraine. Wani turmutsitsi da ya ɓarke a jiya Asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu 7, kamar yadda 'yan sanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da ƙwarin gwiwa ga mabukata. Wani ganau ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da mace mai juna biyu da kuma yara da dama. Turmutsitsin ya ɓarke ne a wurin taron da Churchin King's Assembly Pentecostal da ke jihar Rivers ta shirya, ya haɗa da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na Shop for Free da Churchin ke yi a kowace shekara, kamar yadda kakakin 'yan sanda Grace and Ringi Koko ta bayyana. An saba shirya irin wannan taron a Najeriya, mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka, inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da matsanancin talauci, a cewar ƙididdigar gwamnati. An shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya Asabar da misalin karfe 9 na safe, amma mutane da dama sun zo tun karfe 5 na safe don tabbatar da sun shiga layi, inji Aringe Koko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a da dama ne suka taru a jiya Asabar a Uvalde da ke kudu maso yammacin jihar Texas ta Amurka, domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin. An sanya gicciye 21 a kusa da mabubbugan ruwa a farfajiyar kotun birnin, ɗaya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai 19 na aji 4 da suka mutu da malamansu guda 2 da suka haɗa da Irna Gracia da Eva Merilles. Pastor Humberto Redevato, dan shekaru 33, wanda ke zaune a Uvalde, ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a masa addu'a. Masu bincike na ci gaba da gudanar da bincike a jiya Asabar don tantance kowane irin kurakurai aka tafka a ranar Talata da ta gabata, tun lokacin da ɗan bindiga mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18, ya afka cikin shinge da ke kewaye da makarantar firamare ta Rob, ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a buɗewa, ya kashe mutane 21. A ƙarshe, an yi gargaɗi game da mummunan gobara da ya mamaye yawancin yankin kudu maso yammacin Amurka a jiya Asabar, yayin da ma'aikata da ke arewacin New Mexico ke aiki don dakatar da ci gaban gobarar daji mafi girma a ƙasar. Wutar ta tsawon makonni 7 kuma mafi girma a tarihin jihar New Mexico ta ƙona daji mai faɗin murabbabin kilomita 1,272 a cikin dazuka da ke gaba tun lokacin da wutar ta fara a cikin wata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka yake gudanarwa a ko yaushe, yana bin kasuwanni daban-daban don duba irin al'amuran da ke faruwa na 'yan kasuwa zuwa masu saye. A yau shirin na kasuwa akai miki dole ya yi da zango ne a garin Ganawa da ke yankin Mata Mai. Mun yi hirarraki da 'yan kasuwa da ma wanda suka zo cin kasuwa. To yau shirin namu na kasuwa akai miki dole ya yi da zango ne a kasuwar Ganawa ta yankin Mata Mai. A nan muna tare da malama
Raƙiya.
To Raƙiya, gashi na gaji a kasuwa, me kike saida?
Tankulli da mai.
To yaya?
Tankulli da mai, alhamdulillah. Ana samun iya tsakal guri yanda ake so bakin iya gurgudu.
Wannan kuli kuli ke kike yin shi?
Ni nake yin shi da kaina.
Da kake kike yin shi? To ya kasuwa?
A kasuwa an gode Allah.
Ana saidawa?
Ana saida bakin kokari. Litir din mai 150.
Kuli fa?
Kuli 7 kada go 8.
To kamar yaya kin saba zuwa wannan kasuwa da ma?
Kwarai kuwa. Ita ce kasuwa tun ta ainihi da muka saba daga ita bin ma zuwa court. Ana yi bakin kokari.
Sunanka?
Sunana Ilyasu Abdu.
Kuma la Ilyasu, na ganka a nan kasuwa Ganawa, me kake saida?
Ina saida magani na Hausa na gargajiya, na saboda magani kuma na Allah ne ba na bane. Kamar kwatamcin abin da shi ya zanzana, kamar magani na baki, akwai na samu, akwai na kalli tambaya, akwai kamar magani haka na jama'a wanda dai na zaman lafiya. Kuma muna alƙawari Ubangiji shine mai magani ba mu bane.
Amma kamar da kake zuwa nan kasuwa, ya cinikin yake?
Ciniki alhamdulillah. Ganawa ce kamar Ganawa mu a gurin mu kasuwa ce ta buga shi. Muke zauwa mu masu maganin gargajiya, muna dan gira wanda Allah ya kawo raban shi mu bashi. Idan ya ji dadi kuma sai ga Allah ya kawo raban ka kusa.
Kamar nanawa da nanawa kake bada?
To mu dai kani na gado, mu cewa ba mu kaza a yanki magani. Kai wanda aka ba magani kai ne, in ka ji daɗi zaka nemi mutum.
Kamar nanawa kake kulla da nanawa?
Kamar tarale ina kulla shi dala 20, kamar na baki ina bada shi dala 10, kar 10 ina saidawa. Kamar magani asusa a da a gargajiya kaza ce za a bada, yanzu da zama mutanen namu ya zama bokanci ne, sai mu samu na goro a bamu mu bada. Allah ya magani ba mu bane.
Allah kuma ana ciniki?
Ana dan ciniki sosai, ana kakama, amma kuma ana cinikin sani. Kamar in ka saba ana ga kullun kana zuwa baka bashi, ba mai yaudara bane kake komowa. In ka saba da jama'a ana hudda ka kauye ka bada abin nan na Allah.
Allah masha Allah. Sunan na Maman Badaru.
To Maman Badaru, me kake saida?
Ina saida lariya a garin Ganawa.
Tame?
Tame nake saiwa.
Yaya kuma kasuwar
ta? Kasuwa wannan tame akwai ta 60, akwai ta 45, akwai ta 35.
Kasuwa take?
A kasuwa masha Allah.
Wane masu sayan taman naka?
Masu sayan taman na mata.
Mata ne kadai?
Mata da maza, kowa da kowa wanda yazo kawai ana kara.
To ya kasuwa take?
A kasuwa alhamdulillah. Ana sai masha Allah. Yana zuwa nan duk sati. Na kai matsayin shekara 10.
Kana zuwa?
Yana zuwa kuma ina jin dadi sosai.
To ya sunanki?
Ni sunana na Hadiza.
To na Hadiza, na ganki a kasuwa wa sunan garin ma ni sunan kasuwa. Ga na ganki a kasuwar Ganawa, menene kika kawo?
Yo nake miki wannan ne na kawo. Wannan abin sani ba.
Wannan abin sunan
shi. Yan gawo ne.
Yan gawo cancalo.
Eh,
yan gawo ne kika kana saida?
Eh,
dabbobi. Yanzu wannan nawa kike saida?
Kai ni wannan kawo na kasuwa kwade na kawo su.
Aha.
Mun taba kawowa ba.
Kin saba zuwa cin kasuwa da mun?
Ah, muna zauwa kasuwa.
To yanzu kika saida wannan, me zaki saya?
Kina ji na ga miki riyata?
Me zaki saya?
Ni ce miki dan gishiri adda wata elwaina.
Eh.
In saida in saba baki na.
Allah sarki.
yanzu wannan tantalan ke ce kika kalkado shi
a kasa yake zubarwa
kike tsinewa
a kasa yake zubarwa da lokacin na aki suna ci
sai ki tsine
ina kuma a gaban kofata da yake wurin itatuwa in na kawo su kin gansu ne mun samu ba ma na sai da gida za ni
a kin sai aika su ku tashi ba
ku yau kuma an samu ba mai sayi
suna malamu
suna na yakubi
to yakubi na ganka anan ko me kake yi
anan nan na kawo caji ne kuma na zo karba ne
ina caji menene
cajin waya na kawo android mo
dama ka saba
ina kawowa
ina kawowa duran kasuwa kake kawowa
distance ina ka ne caji
cajin waya nawa ka kawo
waya guda biyu da keyboard
nawa
takatin
da nawa nawa ne kudin cajin kuma
suna karban dala 10 Allah goma sha biyar.
Kenan duk sati kake kawo?
Duk sati ina kawo masa.
Sunanka?
Sunana Kabiru Ali.
Ni kake yi anan?
Charging. Shine sana'at.
Charging
wayoyi.
To yanzu Kabiru na ganka yaya al'amarin charging yake a wannan kasuwa?
Ah, charge alhamdulillah kam. Mun gode ma Allah kan shi.
Ka dade kana yi?
Na dade ina yi. Na kai kusan shekara 10 ina yin shi.
To ya ciniki?
Alhamdulillah.
Kuma yanzu nawa kake wannan charging waya?
Ito dala 10-10 muke ansa.
Ko wata waya?
Insha Allah.
Kowane batir 10-10.
Kowane batir ko wata waya.
Yanzu nan duk ka san wayar kowa.
In Allah yarda.
Allah. Akwai kamar wani takarda da kake ba su shaida na wayar su koko ya ne kake na ga wayar tahi kusa da 100.
Ito wasu ana ba su lamba. Wasu kuma da an san su an saba da su shi ya sanya
ka kai kamar shekara nawa kana wannan caji
na kai 10 yana cajin nan
kuma sosai kasuwa kake bi goko anan kake da zama
kawai iya nan kuma akwai cikin gari nake zuwa amma bana yawo gaskiya
inna ka fara wannan caji baka samu wata matsala ba ganin cewa wannan al'amari na waya ga su wayan suna da yawa
a tunda aka tara ka mutane dole a samu matsala ko ta halin kaka
ana ramuwa kenan
ito wasu sukan iya yahewa wasu kuma sukan iya cewa a biya su
ana samun ciniki sosai
yawa insha Allah ana samun ciniki sosai
ana kawo waya sosai
in Allah yarda kowace waya dala 10 ake bada
haka ne bakin ta
insha Allah haka muke amsa
sunanki Sunana Sa'ada Ahmadu.
Sa'ada ni kike saida anan kaso.
Ni yanzu anan kaso gano hura ce nake saidawa. Hura nake saidawa. A hura kawai dai ta kada ke hura da nono ashi na an ce hura kenan ga baki dai assembly ne kawai. Yawwa yayi mun. A kaso alhamdulillah sai dai hatsi da yake tsada. Nono hatsi ne kawai. Hura kadago kadago. Muna hude 20 muna biyan 20.
Damu na nawa kike?
Damu. Daga 20 abin da ya kai sama
yanzu wannan ta nawa ce kike dama
wannan ita nice zan sha ta wace ta sha
yanzu kamar wannan ta nawa ce
a wannan ta kai ta 30 ta 30
to ya kaso
ta kaso alhamdulillah da mu rama ga mu nan dai rawa da kai ne muke da yahin mu zamuna ne
wannan kaso dama kin
insha Allah wallahi na shekara 20 na shekara 20
kina zuwa nan
ina zuwa nan
ana samu alheri
ta ana samu alheri ana samu alheri Allah sa albarka
ba kuwa
sunanki
haule
to haule mi kika kawo
nono
eh daga riga
gazari
sana yaya kaso nono
kaso alhamdulillah gamu dai muna rawa da kai
abu nono nawa
abu an gode Allah dai
yanzu wannan nono nawa
wannan akwai samu sai da 40 35 haka
ana samun jinki
to an gode Allah dai kawai za a ce zamanin ne yanzu ai kin ga
shanaki ne kike tatsowa ki kawo
yi mana
tanuna ne ana kike samun dona
a guri bisa ce wani lokaci he mun tsari ne muke zuwa ma don kada mu zamna kin ga zama yanzu zama zamniya ko kuwa bai yi wa ka san abu gida
sunana Rabiu
sunana Rabiu me kake a nan kasuwa ga nan
kasuwa ina dumki muna samu alhamdulillah
to amma na ga mallam Rabiu ka dora kafa a bisa keken naka kuma kana zamna ka dan daha baki
yo yanayi ne kuma babu wanda bai san shi ba yanzu sai hamdala kawai an samu ba samu gwangode ya Allah
ana ana samun dai
eh ana samu ba lai
dinkin kamar saban dinki ne ko ku gyara ne kuke yi
ko wanda bai samu a duk abin da Allah ya kawo muna yi to marilla
dinkin mata ne kake ko na maza
ko wanda ban nayi
ko wanne
ina yi
da na maza
da na mata ba shi muna yi kasuwa an gode Allah dan ita kasuwa haboci in Allah ya kawo ma sai ka samu in baka samu ba kawai sai hakuri
ka dade kana zuwa na kasuwa
gaskiya na juma sosai
to malami ya sunanka
suna na dan Audu mai kalanda kurbe da racha ma
lalle wannan yanzu kalanda ce a hannunka
eh kalanda ce a hannuna wallahi kina gani
to kamar yaya ne wannan shi nike ga kalanda ya ne ake nta
wannan kudi ne ake sa kamar jika 20 yau he a yanka kuma da waya kai shahi babba haka take nan eh a sa ana arabu da ita
eh
indai Allah ya rida haka ne
to anan ne ake buda kalanda ko kwa
eh anan ne ake sa ta yi a buda ta
ya ne kake rubuta sunayen mutane
sunaye kawai wanda sunan shi ya kama he a rubuta da sunan shi eh in Allah ya sa sunan shi ya fito kuma he a bashi
kati ne ake ba mutum ko kwa ya
eh a kawai sunan ne ake aiki da shi a jikin kwalin
eh na ga duka ka kukurta kwalin
eh sunayen mutane ne
kowane wuri
eh kowane wuri ba kowane da sunan shi
abinda ka canka
eh abinda ka canka ba ga sunan ka na akan kwalin
to kuma anan kasuwa ake buda ta
eh anan kasuwa ake sa ta yi a buda ta
wallahi ka san kasuwa anan kasuwa ka dade
eh nan kullun kasuwa ta ce indai Allah ya koro shuka aka yi na taba shuka na su
to yaya kuma haraka kalanda akwai haraka
gaskiya tana tahiya a daidai saboda Allah tunda ba
ni
na waka wannan yan riba in ta hayo ita ce tawa in na wari wanda zan biya mutum in kuma an samu mara kamu ita ce ta
to yanzu wannan menene za a ci
yanzu wannan jaka 20 ce za a ci eh kuma da waya babba haka takatil ɗan shahi eh
shirin BOA Hausa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Abubakar Musa Eglise Assembly of God a birnin Kwane ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na Kirista ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara ɗan uwan mu uwaye musulmi a lokacin da kuma musulmi suka yi sallah mu muke musu zuwa mu musu baraka a lokacin azumi ma muna musu baraka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a turance tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba dake asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da birnin tarayya Abuja likita barka da wannan lokaci
barkanku
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi.
Ita cutar zubar gashi wanda a turance muna ce mata hair loss ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin yana zuba. to shine cutar zubar gashi.
Shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi?
Akwai abubuwa da dama da suke janyo ta. Na daya dai abin da zan iya cewa akwai kala-kalan cutar zubar gashi din. Zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na dan iya wuri kadan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba daya gashin kan ne yake zuba. Ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba daya gashin jiki ne. Duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi. Sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia, akwai kuma wanda take zuwa mara tabo. Abin da yake kawo tabo shine idan ya zamana cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta tayi damage, an samu matsala a nan wurin, to shine yake iya kawo wannan tabo. Amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba, to ba lalle ya zamana ita ce kamar wanda ake cewa mara tabo ko non scarring alopecia a turanci.
To likita, shin ana iya gadon cutar zuban gashi?
Cutar zuban gashi za a iya gadanta, kamar akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta, wanda muke cewa androgenic alopecia. Ana cewa akwai wanda yake shafar maza, muna ce mishi male pattern hair loss ko male androgenic alopecia. Akwai kuma wanda yake shafar mata, wanda muna ce mishi female androgenic alopecia. So za a iya gadon wa'annan. Akwai kuma wadda ita kuma tana zuwa da abin da ake ce ma kamar autoimmune disease, ita ce kamar alopecia areata. To ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi ne irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi.
To likita, wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya?
To kusan dai a duniya gaba daya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda nace androgenic alopecia, wato abinda muka fi sani a Hausance da sanko, to shi yafi yawa musamman a manya. Amma a yara kuma wanda yafi yawa shine wannan wanda ake cewa alopecia areata din, wanda nake cewa yana da dan dangantaka da autoimmune diseases, shine yafi yawa. Sai kuma wani lokacin kamar irin su makero, muna da yayawan makero saboda yanda yanayin rayuwar mu take, shi ma yana kawo zubar gashi musamman a yara.
Shin rashin hutu, wato stress, yana iya haddasa matsalar zubar gashi?
Stress yana kawo zubar gashi sosai. To kuma in aka ce stress, wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba. Mu stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya dade a jikin mutum, chronic illnesses, ko kuma zazzabi ne tsanani ne zafi, shi ma kamar stress ne a jikin mutum, ko kuma mace da ta haihu, bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda da shi ma stress ne wannan. Ko kuma irin abubuwa kamar cutan damuwa ta rai, irin kamar su depression ko psychological stress, to shi ma duk yana kawo zubar gashi. To banda waɗannan kuma shi ma magunguna kamar na cancer ko kuma magani irin na tsarin iyali, su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da waɗannan abubuwa.
To likita, menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia?
Ita alopecia totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a turance total gaba daya kenan. To yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan, to ita ce alopecia totalis. Amma kusan sai in ce dan fara da dan koma baya kadan, akwai abin da muke ce ma alopecia areata. To ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi, ba gaba daya gashin yake tabawa ba. So kaman patch ne haka akan a jikin gashi din. So ita ce alopecia areata. To idan tafi haka tsanani kuma shine za ka ga gaba daya gashin kan ya sidi, babu gashi kwata-kwata akan, to ita ce totalis. To kuma akwai wadda tafi ta tsanani, duk yanayin su tafiyar su kusan daya ne. Ita kuma wadda tafi ta tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis. So kamar universe gaba daya gashin jiki da na gira da na ido da na gemu da ko ina dai na jiki, za a iya samun mutum ba gashi gaba daya a jikinsa.
Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar zubar gashi.
Kusan kare kai kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado kusan abu ne da kana da shi ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu dan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya ƙara tsanani. Misali ko yanayin yanda mutum yake kula da gashin sa musamman kaman mata akwai abubuwa da muke amfani da su irin su chemicals relaxer din nan da ake sawa man gashi da ake kona gashi da su. To in mutum yana da alamun sanko din in yana irin wannan to sai kaga abin ya zo da wuri watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba ya zo. Na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma irin su kum mai zafi da ake yi a salon haka a miƙar da gashi din musamman mu gashin mu na baƙaƙe gashin mu in ka kula anannade yake saboda haka in kai kokari ka miƙar da shi abinda zai faru karyewa zai yi. To wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri. To kagan aka kiyaye waɗannan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin da abin nan din zai iya farawa. Amma wanda na gado ne ba wai lalle a hana abin nan din fito faruwa ba. Yawanci kaman maganin kansa da nace shi ma yana kawo zubar gashi chemotherapy ana iya sa kaman wani abu da ake cewa cooling cap kafin a bawa mutum magungunan saboda ya rage abin da zai sa gashi din ya zuba. To kuma sannan treatment da wuri neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin yayi nisa in aka nemi magani da wuri. Sannan kuma akwai wanda nace maka ita shi wannan zubar gashi mai tabo akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan. To idan aka duba da likitan fata aka fara magani da wuri aka samu kafin a samu damage na wannan hanyar fitowar gashi to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa. Amma in aka riga aka samu damage ba lalle gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan kofar.
To likita yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia?
Saboda yanayin cutar zubar gashin daban-daban ne mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi misali kaman masu irin sanko wanda muke ce masanko shi wannan androgenic alopecia kaman yanda nace muna amfani da mayika da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri kuma suna rage zubar gashin kaman su minoxidil akwai maganin sha wanda ake kaman oral fenasteride duk magani ne da muke amfani da su. Sannan ita kuma wancan alopecia areata din nan da nace da su totalis duka su ma akwai magunguna da ake shafa kaman su steroids da na shafawa ya danganta idan zubar gashin ya wuce kaman kashi 50 na yawan gashin to sai an sha magani na sha da muke bayarwa. Idan kuma bai kai kashi 50 ba na gashin akwai magunguna da ake shafawa akai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito. To kuma akwai nayi maganan stress shi ma yana iya kawo na faɗin abubuwa daban da su ne suke kawo stress ko zazzabi ne zafi ko mace in ta haihu gashin ya zube. Wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan ƴan watanni kaman zuwa wata 6 zai dawo dan kansa. To amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kaman wa'ancan gyaran gashi da suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kansa ma. In kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba wa mutum.
Daga ƙarshe tsakanin maza da mata su waye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi?
A gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne. Guzan kashi 40 na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi.
Basu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Jule Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.